والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana yau 12 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 30 ga watan June shekara 2023 miladiya. Muna haduwa wannan majalisi mai albarka don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma. Gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafin Radul Azhani ila ma'ani Alkur'an da Sheikh Mahmud Abubakar Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin surufin Nisa, mun tsaya aya ta 91, za mu tashi wadda take biye da ita. Wato, ban san cewa an al'adantu da cewa ana yin hutu idan sallah ta zo ba. To, ni a majalisina irin wannan munasabar mukan yi hutu ne kawai idan har abin ya zo dab da dab. Misali, an yi babban sallah yau, gobe kuma ranar darasi ta zo, to shi ne muke ɗagawa. Ko inda muke majalisin alwajiz a masallacin gidan Ibrahim Bature, ranar Asabat da muke darasi, suka ce akwai darasi wani satin ce kwarai kuwa. Don haka, kaddarawa ta da yake ban sanar cewa ba za a yi karatu ba, mutane sun ɗauka za a yi karatu. To, Allah Ubangiji ya latar da mu, Allah Ubangiji ya mana muwafaka. Haruwa, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
نعم يزو سياكين ليك التفين ينابتوني دنجنة دا hukuncin kisa. Hukuncin kisan kai wani ya kashe wani. Shi musulmi haramun ne jininsa a zubar da shi sai da waɗansu dalilai. Wato, shi al-muslimu ma'sumud dami, jininsa yana da kariya, ba a zubar da jininsa haka nan sai a bisa dalili. kuma yazo cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'udin wanda Imam al-Bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yahillu damu ra'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin jinin muslimi da ya sheda ba abin bautawa cancanta sai Allah kuma ni manzon Allah ne baya halatta a zubar da shi sai da ɗayan guda uku annabi ya ce annafsu bin nafs wanda ya kashe shi ma za a kashe shi kisan ganganci to shi ma za a kashe shi kamar yadda za mu ji bayani insha Allah wasayibu zani wanda yake ya taɓa aure kuma aka same shi da yin zina aka tabbatar da shaidu a kansa hukuncinsa shine arwajumu sannan sai attaraku lidini almufarik lil jama'a wanda ya rudda yake neman raba jama'a to wannan shi ma hukuncinsa kisa ne yustatabu thalathati ayyam wato ana bashi damar tuba tsawon kwana uku to in ba ta waɗannan hanyoyi guda uku ba baya halatta a zubar da jinin musulmi sai ta waɗansu hanyoyi kuma waɗanda waɗansu nassosin suka fayyace to a bisa la'akari da kariyar da jinin musulmi yake da shi sai Allah maɗaukaki ya ambata wa ma kana li mu'minin baya taɓa kasancewa ga wani mumini an ya katula mu'minan ya kashe wani mumini inda khata'a sai dai a bisa kuskure baya yiwuwa ga mumini inda mumini ne ya kashe ɗan uwansa mumini sai dai a bisa kuskure amma mumini baya kisan kai domin duk wanda ya san ya yi kisan kai na mumini ɗan musulmi to Allah haƙiƙa a wannan lokaci imani ya sarai gabarinsa ba wai ya yi rudda ya zama kafiri ba amma yanzu martabarsa ba ta matsayin martaba ta mumini martabarsa sai dai a ce masa musulmi kawai wanda yake fasiki ya aikata laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin wani hadisi la yasruqu as-sariqu hina yasruqu wa huwa mu'min wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yaqtilu al-qatilu hina yaqtilu wa huwa mu'min aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa to ana nufi wadannan ummahatul kaba'ir mutum baya aiwatar da su a lokacin da kuma imani yake tare da shi to shi saka nan annabi Allah subhanahu wata'ala yake wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'mina baya kasancewa ga mumini ya kashe mumini ai ma yanbaghi an yasbira minhu qatlun lahu baya kamata a ce mumini ya kashe mumini illa khata'a sai dai bisa kuskure ai muhti'an fi qatlihi min ghairi qasd ya zamanto yayi kuskure ne wajen kisan amma ba nufin kisan yake yi ba misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Abdullahi dan Umar aka samu hadisi daga wajen sa Imam al-Bukhari ya rawaito annabi ya tura Khalid ibn al-Walid bayan ya musulunta ya jagoranci wata runduna zuwa ga waɗansu mutane da ake ce da su Banu Khuzaima idan ya je shi akan ya yaƙe su saboda sun nemi yin fito na fito da Allah da manzansa ya yaƙe su akan musulunci ƙa'idar musulunci kuma a kira mutane ne zuwa ga musulunci ad-da'watu ila al-islam idan sun ansa shikenan idan sun kiya nan ne za a jefa musu al-jizya musamman ga waɗanda suke ahlul kitabai wal majus fi qawli idan sun kiya shine sai a yake su to lokacin da Khalid ibn al-Walid ya je an riga an musu wa'azi sun kiya yanzu option da ya rage tsakanin musulmi da su yaki ne shi yasa annabi ya tura runduna a je a yake su su kuma a lokacin da suka fito
sai suka ga Khalid ibn Walid da runduna sai su yana cewa sabba'na sabba'na larabawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awa sai suna kira annabi as-sa'ib wai karkatacce shine ma'anar kalmar ya bar tafarki na addinin gargajiya da aka saba na bautar gumaka ya kawo sabon addini abinda suke nufi da wannan kalmar kenan saba'a sai a ce saba'a fulano ai wane ya karkace to sai wannan sai zamanto take da ake kiran musulmi da shi a wajen waɗanda ba musulmi ba to su da yake ba su san lafazi mai kyawu da za su faɗa sun musulunta ne a lokacin sun musulunta kafin Khalid ya iso zuwa garin su mutanen garin don haka da Khalid ya zo sai suka fito suna cewa sabba'na sabba'na wai su suna nufin aslamna aslamna Khalid sai ce to kun bode wa Allah da manzansa kenan sai kama ya kyatsu kafin su farko ya karkashe mutane da yawa tukunna sai suka fayyace masa sun bi annabi ne ya dakata ko kaga wancan abin da ya faru da niyya ne a bisa kuskure ya faru lokacin da aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka faɗa sabba'ana wa hum yuriduna al-islam amma Khalid ya karkashe su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannun sai ya ce Allahumma tabar waqtu min sani'i Khalid aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji na baranta daga abin da Khalid ibn al-Walid yayi annabi kuma sai ya aika Ali ibn Abi Talib ya ce aje a duba mutanen da aka kashe zai biya diyyarsu kuma annabi ya biya diyyarsu baki daya to wannan misali ne na qatlul khata'i kaga Khalid ya kashe su ne bisa kuskure waɗansu malamai kuma masu tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da wani sahabi Ayyash ibn Abi Rabi'a Ayyash ibn Abi Rabi'a أخو أبي جهل ني واتن لأمه دم قوان أبو جهل ني ما هي في سؤال أبو جهل قلوبه تهيكي ما تؤمن يجي أبو جهل ببن مكين الله دمان زنسا في الأول هذه الأمة داكو ما قننسا وانده سكي قوان إيه سكي كما عياش ابن ربيع ينا فرقوا انده سكي مسلنتا وسسنا چه واتن أنا دار أرقم ابن عبد الأرقم يا مسلنتا to ayyash an azabtar da shi gayar azabtarwa a cikin waɗanda suka azabtar da shi akwai wani da ake ce da shi al-Harith ibn Yazid al-Ghamidi al-Harith ibn Yazid domin Abu Jahl lokacin da shi ayyash ya yi hijira ya dawo Madina tare da Umar ibn Khattab Abu Jahl sai ya je ya hilace shi sai da ya dawo da shi gida cewa ya tumarsa bata da lafiya da ya hilace shi ya kawo sai ya sanya shi a mari yana ciki al-mustad'afun da aka hana su yin hijira kuma ana azabtar da su wajen duka da hana su abinci da makamantan su to shi wancan wato al-Harith ibn Yazid al-Ghamidi yana cikin wanda suka dinga azabtar da Ayyash ibn Abi Rabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Ayyash ibn Abi Rabi'a lokacin da musulunci ya sami saitara dafdafatu Makka Ayyash tare da waɗansu jama'a sai suka hango shi Harith ibn Yazid al-Ghamidi alhali shi kuma a lokacin ya fito daga Makka ne ya musulunta zai yi hijira ya tafi Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ayyash yana hango shi sai ce to ga makiyin Allah can sai tuno azabar da yake masa a dalilin musulunci tsawon zamani sai ya far masa da takobi kafin ka ce wani abu ya kashe shi sai daga baya labarin ya suke so ai ya musulunta yanzu ma hijira zai zuwa ga annabi kaga kisan yana kuskure ba da niyya ba ne yayin da dama to wasu malamai sun ce ita wannan aya ta sauka ne dangane da Ayyash ibn Abi Rabi'a da kuma Harith ibn Yazid al-Ghamidi wallahu a'lam to Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a baya kasancewa ga mu'mini ya kashe mu'mini sai bisa kuskure to ya ne ne qatlul khati yake shine duk wani abu wanda ya kama da irin wannan da muka ambata na misalan da suka inganta imma qissar ayash ibn abi rabi'a da muka ambata ko kuma wancan hadith abdullahi ibn umar wanda imam bukhari ya kawo wato dangane da khalid ibn al-walid to wannan duk yana kasancewa al-khata'u kisa ne na kuskure wanda mutum yayi nufi wani abu daban sai kuma wani abu daban ya faru sai sabbaba mutuwa to wannan duka ya zama to kisa ne na kuskure don haka Allah ta'ala ya ce wa man qatala mu'minan khata'a duk wanda ya kashe wani mu'mini a bisa kuskure malai ya ce bi an qasada rami bi an qasada rami ghairihi misali yayi nufin zai harbi wani abu ne daban kasaidin misali ya ga farauta ne ya fita zai farauta ta tsakanin lanko sai hango abu sai dana kibiyarsa ko abun harbinsa sai harba shi abun sai ya masa kama a ce ga barewa ce kaman kwibin barewa ne wala'anda shi bai fahimta ba shi wani ne ya tsuguna yake biyan bukata lango ya rufe shi kuma ya ga kwibinsa sai tsammata dabba ce da ya koro a wajen kaga shi bai san cewa mutum ba ne sai ya harbe shi ya yi nufin ya harbi wannan tafi amma kuma bai fahimci cewa mutum ba ne ya tsammata dabba ce kuma farauta ya fita ko kuma misali dabbar ce ta tafo sai ya yi nufin harbinta yana harbinta sai wani mutum kuma ya fito ta wajen shi kuma bai sani ba sai ya same shi bindiga sai ta same shi ko kibiya ta same shi ko kuma gariyan da ya jefa ko kyauran ko kome ne sai ya buge shi ya mutu to irin waɗannan duka su ne al-khata'u kuskure ba an yi nufin kashe shi ba ne wama kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a waman qatala mu'minan khata'a duk wanda ya kashe mu'mini a bisa kuskure shine malai ba da misali aw shajaratin ko mutum yayi nufin harbin wata bishiya yana gwada wato harbinsa fa asabahu sai ya samu wani aw darabahu bima la yuqtalu ghaliban la yaqtulu ghaliba ko ya buge shi da abinda a bisa ranjaye baya kisa abinda misali ba san a al'adance yana kisa shi yasa malam ne yake bi qasdi ta'dib misali yana son ladabtar da shi ne sai dau gulala sai tsala masa ko ice ba ko kara ba ko kara tana kisa an sani musamman hannun fulani sun san inda za su buga to ya dauki gulala sai tsala wa mutum ko ya dauki bell ya buga masa ko ya dauki kwano ya kwada masa ko bogiti duk wannan abu ne wanda a bisa al'ada ba a saba ga yana kisa ko kwada masa wani katako karami haka to sai abin ya zo da tsotsayi ya mutu to wannan duka shi ma qatlul khata'i ne qatlul khata'i fa qatalahu sai ya kashe shi to menene yake kansa fa tahrir raqabatin mu'mina to anan wajen zai yantar da wuya ne mu'mina wato fa tahrir ayit raqabatin sai ka ce nasama wato mutum kenan na raqaba da aka ambata ba ana nufin sai ku yanga ba nan da aka ce mu'mina an kawo ta alifi ne saboda raqaba ita ma ta zo mu'annafa shi yasa aka ce raqabatin mu'mina amma ba wai ana nufin cewa a mace ku yanga ba a ko namiji ne ko mace ne duk wanda ya yanta shi kenan malamai sun yi sabani a kayan wannan matsala wanda yake neman karin bayani sai dai tafi tattafa na furu'a zai ga yadda bayanan malamai suke yadda a ƙarami ko babba akwai wanda suke ga cewa ba za a yantar ba sai wanda ya balaga akwai wanda suke ga cewa ma dama ya halatta za a yi mai sallah wato ya riga ya fito kuma yana da rayi ya halatta za a iya masa sallah idan ya rasu to wannan ya halatta za a iya yantar da shi wannan matsala ce ta lafiya bainal ulama to fa tahrir raqabatin mu'mina wadiyatun musallama sai kuma Allah ya adafi ba wannan kawai ba da kuma diyya wadda za a bayar da ita ai mu'addatun abar bayarwa ila ahlihi zuwa ga iyalansa ai warasatul maqtul magadan shi wanda aka kashe shi su ake ba madiya don haka shi hukunci biyu ne raqaba mu'mina kaga anan wajen an iyakance ta da sai mu'mina an ambata sai mu'mina ba italakin sa kawai an ce fataharir wa raqabatin kamar da aka faɗa hukuncin zihari ba raqabatin min qabli an yatamassa to wancan shi yazo shi bisigatul am wannan kuma yazo bisigatul khas to kaga kuma ana amfani da khas ne wato al khas muqaddamun ala al am haka al'amarin yake don haka ita wannan ita za a yi amfani da ita wajen takhsisin umumin da yazo a cikin waccan aya ita ma sai mu'mina wanda ce imani wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya wanda za a bayar zuwa ga iyalansa magada magadansa za a dauki diya a bayar Allah ta'ala ce illa an yasaddaku sai dai idan sun yafe ya inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa waɗanda aka kashe musu mutum in sun so a tsaye da kawali wato tit for tat a tsaye da kisasi kenan shine alƙawari in sun so kuma su yafe to idan sun yafe sai a zero yin a koma zuwa ga me a koma zuwa ga diya dan yanzu mutum yayi kisa kuma sai aka ce an yafe masa kisa na ganganci za mu ji hukuncin idan an zo kansa insha Allah wannan dai a kayin kisa na kuskure to harce biyu ne yake da shi za a yantar da kuyanga ko bawa sannan kuma za a bayar da diya ga iyalan wanda aka kashe sai dai idan sun ce sun yafe a nan idan sun ce sun yafe shi ke nan tasaraya damar su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi suna da wannan dama ko dai su amshi diya in kawali ne ko su ce a tabbatar da kawali ko kuma su ce sun yafe a bada diya wannan kuma ko su amshi diya ko kuma su ce sun yafe diyar tasu ma haƙƙinsu ne ayyata saddaku alaihi biha idan sun yi sadaka ma wanda ya kisan da wannan diya suka ce mun yafe maka bi an yafu anhu wato shine su yafe masa wa bayyanati sunna annaha mi'atun min al-ibl hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa raquma guda 100 ne ake bar wannan shine asalin diya asalin diya raquma 100 ne an gina su ne akan raqumi shine asali koda a hukuncin dinarai da ake bayarwa hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi su ne kiyasin su a kayin ne a kayin kiyasin waɗannan raƙuma to tunda ya tabbata an aiwatar a zamanin annabi sai ya zamanto amsar dukiya na kuɗi shi ma ya halatta hadisi Abdullahi ibn Mas'udin wanda Daruqutni ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa diyatul khada'i akhmasa diya ta kuskure kashi biyar ake raba ta nau'i biyar ake biyanta ba bai ɗaya ba ne raƙuma ne za a sanya wa mutum ya bayar su ma ba bai ɗaya ba shi ne hadisi ya bayyana 20 bintu makhab wato mutum zai ba da bintu makhab guda 20 bintu makhab ita ce wadda ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ita ce bintu makhab domin al-makhab ita ce mata al-hawamil wato taguwa wacce take mai ciki to esta ita kuma adatan ta kan yi ciki ne bayan shekara biyu in ta shekara kamar mutum ita mara kuma bayan shekara biyu take yayewa in ta yaye tukun sai ta dauki ciki cikin kuma shi ma sai ya dau dogon zango sai an kai kusan shekara uku sai ta haihu to yawanci haka raƙumin shi yake to shi ne aka ce bintu makhab kaga za a samu raƙuma da suka kai shekara bibbi sun shiga ta uku guda 20 sannan 20 bintu makhab wato 20 bintu makhab wa kaza balatu labunin haka nan za a sami bintu labunin ita ma guda 20 ita ce wadda ta cika shekara uku ta shiga ta uku sannan za a samu banu labunin kaga wancan mata wancan fadin mata ne ba waɗancan bintu makhab guda 20 'yan shekara biyu dun mata ne sannan waɗannan banatu laburin yan shekara uku uku sun shiga ta hudu su ma duk mata guda 20 sannan sai a samu maza kuma su ma yan shekara uku sun shiga ta hudu guda 20 su ma sannan sai a samu hiqab hiqqa wato ita ce wadda ita ta cika shekara hudu cif to su ne sai a samu hiqqa mata su ma sai a samu guda 20 kaga 80 kenan sai kuma a samu jaba jam'i na jaba'a ita kuma wacce ta cika shekara 5-5 su ma samu guda 20 kaga mata 80 za a samu mata yan shekara 2-2 sun shiga 3 20 yan shekara 3-3 sun shiga 4 20 sannan sai a sake samun yan shekara 3-3 sun shiga 4 maza su ma 20 yan shekara 4-4 guda 20 haka yake kasancewa yan shekara 5-5 guda 20 duka mata to wannan shine abin da mutum zai bada kuma ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya inganta a Amr bin Shu'aib hadisin sa isnadin sa wanda yake ma'rufi ne a wajen malaman hadisi an amnabu bin Shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne wanda yake tabbatacce Sheikh Nasir bin Albani ya yi ta hakikin wannan isnadi ne wanda yake ingantacce asali isnadi ne wanda Amr bin Shu'aib ya rawaito daga wajen Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yake shine kakan nasa to a ciki ya ambata cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bayar da diya wato dirhami 800 abinda ake badawa ke a dinar ke ba dirhami ba dinar 800 ake bayarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami kuma ana bayar da watan dirhami a ana ba da dirhami kuma 800 dirhami 800 abinda ake badawa sai daga baya a zamanin Umar ibn Khattab shine wanda ya ambata cewa raquma wanda sune asali wajen bayar da diya sun yi tsada sai daga farashin su ma'ana sai daga farashin kudin da za a dinga bayarwa shine sai dinari ya koma dinari 2000 mun gane ko dirhami kuma ya koma dinari 12,000 a zamanin Umar ibn Khattab wato wancan ba duk 800 ba ya koma 800 nake so na ambata wannan 800 wancan 800 a zamanin manzon Allah haka ake to Umar ibn Khattab da ya kawo wannan ijtihadin sahabbai ba san sa inkari ba aka sami ijma'i a tsakanin su to shi yasa har a yanzu idan kuɗi za a bayar sai ya zama to dinari 2000 shine abin da ake bayarwa in a kuɗi ne wanda asali kuma raquma su ne abin da ake badawa amma ya halatta kuma za a iya bada kuɗin ma wanda da yake suna yin irin zakka update din nan ko a kullum in an samu canji na yanayin kuɗi ana ambatawa a bisa abin da ya tabbata na kimar dinari 2000 din nan a matsayin shine diya yanzu ya zamanto miliyan 195 ne da 940 miliyan 195 da 940 kusan miliyan 196 kenan shine diya na mutum idan an yi katilun kadai to shine Allah ta'ala ya ce wadiyatun musallamatun illa an yasaddaku to nan ba nan sai an bata ya ce wa annaha ala aqid lati alqatili musani ita diya a shari'ar musulunci ana wazza'a ta ne yanyana ta ake a tsakanin dangin shi wanda ya kisa a tsakanin dangin sa ake rabawa aisha saka musulunci ya bada wannan doka na zumunci shi yasa ka aka ce in kana da dukiya danginka suna da haƙƙi a cikin dukiyarka wa akizal qurba haqqahu dan zumunci ka bashi haƙƙinsa danginka na jini al'asaba kuma al'asaba suna kasancewa ne mai kabilar aba ta wajen iyaye maza ba ta wajen iyaye mata ba danginka ta wajen uba to a su ake wazza'awa baffanunka ne ƴaƴan baffanunka ne a cikin umomin kakanka mun fahimta duk su ma suna cikin asaba to waɗannan a tsakaninsu duka ake wazza'awa da ƴan uwanka shaƙiƙanka li'abbanka to duka su ne wanda ake wazza adiya a tsakaninsu a yanyana kowa a ce ga abin da zai kawo wani percentage dan a tattara wannan diya a biya ba wai kai kaɗai ne za a ce ka biya ba katul khata'i kisan da mutum ya yi na kuskure wadiyatun musallamatun ila ahli ba ne ce wa annaha ala aqilatil qatili ya tabbata cikin wani hadisi da Abu Hurairah rata aka samu daga gare shi Imam Bukhari da Muslim sai ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake ambatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu rigima tsakanin wasu mata guda biyu ɗaya sai ta ɗauki duke sai ta jefi ɗaya da ta jefe ta kuma tana da ciki sai abin ya zo da ƙaddara sai ta mutu ɗan da yake cikin nata ma ya mutu dangin waɗancan sai suka kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ya ce ɗan da yake cikin nata diyarsa a biya watan lafiyayyen bawa lafiyayyen bawa shine za a biya a matsayin diyar dan cikin nata kuma sannan sai yace inda Abu Hurairah wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta diyar ita matar kuma wadda tayi kisan danginta ne za su biya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan hukunci to shi saka nan malam yace wa annaha ala aqilatil qatil dangi ne masu biya hadda shi fa shi ma za a bashi wani percentage mai tsoka dangi ma kuma za a wazza a musu kun san hikimar abinda yasa aka wazza a dangi masu biya za su fi tsawatar masa ya dinga kiyayewa a cikin farautarsa da yake yi ya dinga kiyayewa cikin al'amuransa kada ya dinga garaje ya dinga kiyayewa a tukin motarsa da yake yi kada dinga garaje a cikin jama'a yanzu misali yanzu nan gashi yara suna ta kai kawo mutum sai yana gudu da mota sai zo sai kwaɗe wani to aikatun khata'i dan yayi garaje bai yi nufin kashe shi ba tabbas to amma kuma yayi garaje mun fahimta mutane suna ta kai kawo wato sai tafi da taka tsantsan tunda ya san wani zai iya gindayawa akwai masu zuwa daga karkara ba sanya hikima hanya da yara ƙanana da ba masu kiyayewa da tsofaffi da ba su da hanzarin ƙetarawa sai ya buge su kaga idan aka wazza a madangi aka ce su biya yanzu don Allah aka ce miliyan 195 wani dangin ina sai ganta to sai a ce ku daidai ku kawo kowa ce ga abin da zai kawo kowace shekara kuma hukunci ne zai ce sai an kawo ana yi ana cirewa ana yi ana kawowa in albashi ne a ce to za a rika cirewa from source a dinga cirewa dama da ƙyar albashin naka kake samu yana kaiwa gaci wani ma a ranga-ranga yake yi kuma ce an gutsira wani abu kuɗi baya samuwa ai dangi za su yi ta jin haushi su yi ta jin ba daɗi muna tsaman lafiya ka je ka jawo mana wata musiba wannan ma kawai ya ishe shi ko ba gaba to kage duk wanda yasa za a yi ta masa irin wannan kashe da zai ƙara yin taka tsantsan to malamai sun ce wannan yana daga cikin hikimar da yasa aka wazza'a ta kuma ba dan komai ba san dan a ƙarfafa danƙon zumunci dangi su zama to sun identifying watan kansu da danginsu a lokacin da yake cikin wahala da lokacin da yake cikin yalwa ai in yana yalwa yana da dukiya musulunci ya ce sai ya ba su a cikin dukiyarsa to don haka in ya shiga cikin wahala ma sai su taimaka masa wajen fitar da shi da tsamar da shi daga cikin wannan wahala to shi yasa nan ma ya ce wa hum asabatu su ne danginsa asaba danginsa ta wajen uba ta wajen namiji al aslu wal farqu wadanda suke tushe da kuma reshe me yake nufi tushe me tushen mutum iyaye me reshe kuma yaya ushe samana da babansa da ƴan uwan babansa da kakansa da ƴan uwan kakansa sune al'aslu alfarqu kuma ƴaƴansa da sauran ƴaƴan ƴan uwansa kaga farqu ne da jikanunsu wannan duk su ma farqu ne wanda mazan suka haifa to wannan duk za a wazza musu mallai ce muwazzatan alaihim ala salatu sinin ba kuma lokaci ɗaya za a ce a biya ba a tsawon shekara uku ake dauka sai a ce kowace shekara ga abin da za ku kawo kowace shekara ga abin da za ku kawo alal ghani minhum nisfu dinar in an tara su da yawa wanda yake wadatacce za a ce kawo rabin dinari a kowace shekara wal mutawassitu rubu'u wanda yake matsakaici kuma sai a ce kawo rubu'u dinar kullu sana kowace shekara abin da za su kawo kenan ai ba tsananta musu za a yi sosai ba fa in lam yafu a ka'idar shari'a in ba su samu daman biyan wannan diyar ba suka gaza sun yi iya kokarinsu amma a biya gagara fa min baitul mal to daga baitul mal kuma za a biya su sun yi kokarinsu shekara uku ta yi sun ji a jika sun ba da abin da suka bada to nawa ne ya rage ba za a bar jinin musulmi ya tafi haka nan ba da sai a ce yanzu daga baitul mal daga treasury state treasury za a ɗiba sai a biya fa in ta'azzara kai idan ma dama talakawa ne kutuk an buga ba abin da ya samu saboda abincinsu ma yana wahalar da su ba sa samu to fa alal jani yanzu su dangi za a bar su sai a ce shi wanda ya aikata laifin shi ne zai je ya biya mun fahimta dangi din talakawa ne ba mai anini ba mai hanyar samu ko kuma babu wadatattu ko kuma ma babu dangin to a irin wannan ne sai a ce shi zai biya in ya yi iya bakin kokarinsa yi inda ya kakare kuma shekara uku ta yi aka tabbatar ya gaza baitul mal sai shugaba ya ɗiba ya biya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya abin da Khalid ibn al-Walid ya yi can kuma ba wai dan Khalid ya gaza ba Khalid yana da dukiya ya gaji kuɗi mai yawan gaske babansa ba wanda ya kai shi kuɗi a Makka to amma saboda ya tafi expedition ne ƙarƙashin wakilcin manzon Allah shi ko manzon Allah ba abu ne wanda yake nasa na karan kansa ba al'amari ne na mujtama na al'umma to shi yasa annabi sai biya daga baitul mal sallallahu alaihi wasallam to wannan in an kashe wanda ya kasance mumini kenan mun fahimta bangare na biyu fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan wanda aka kashe din ya kasance daga cikin mutane ne makiyanku ai aduwwi harbin wanda kuke yaki da su abokan gaba ne da ake yaki da su shi kuma wancan mumini ba niyan kashe shi ba sai ya zan ya kashe shi bisa kuskure dama fa abokin gaba ne kuma abokan yaki ne babu sulhu a tsakaninsu da musulmai wa huwa mu'minun alhali shi wanda yake san mu'mini ne fa taharira raqabatin mu'mina to abinda zai yanzu hukuncin Allah din nan zai yantar da bawa zai yantar da wuya mu'minan wuya imma musulma a abin nan imma a mace ko namiji wacce take mu'mina ko wanda yake mu'mini musulmi watara ni muawiya ibn al-hakam as-sulami ƴancarwa ta hau kansa sai ya tafo da wata kuyangarsa ƴar budurwa da bai iya ganewa yaya ina wannan me take yi ne shi bai gane ba me aqidatu musulma ce kan tana cikin mu ko ba musulma bai iya fayyacewa ba wala Allah bai dade da ita ba sai tafo da wata ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ina son na yi ƴancar amma kuma wannan ban san yaya lamarin ta yake ba sai annabi ya ce ina take ga ta can sai annabi ya kira ta annabi sai ya mata interview ya gane musulma ce ko ba musulma ba iya tambayar da annabi ya mata guda biyu ne sai ya tambaye ta ya ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fis sama Allah yana sama sai yace man ana ni kuma wane ne sai tace anta rasulullah ai kai manzon Allah ne sai annabi waya ja muawiya wannan ya wadatar sai yace ya muawiya itqaha fa innaha mu'mina je ka intar da ita ai mu'mina ce mun gane ko so kaga al'amarin karami ba ake bukata ba wai da aka ce raqabatin mu'mina sai mahaddacin qur'ani ko ba wa mahaddacin qur'ani wanda kullun sallar dare yake yi a wanda aka san musulmi ne shikenan sai ya intar da shi ba san shi da kafirci ba koda yana da sake a wajen yin abubuwa na addini domin inda a ce mai kiyayewa ce sosai Muawiya ba zai tambaya ce ina ta dosa ba to dan haka idan har mutum ya kashe kafirin da ake yaki da shi to shi din ma akwai ɗan taddabawa ko baiwa a kansa diya ce ba za a bayar ba mun gane ko ba za a ba da diya ba ba za a ba da diya ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wacan ya ambata dangane da wanda aka yi kisa na amdi kamar yadda za mu ji a gaba la yuqtalu mu'minun bi kafirin to sai malamai suka ambaci cewa diya ma ba a ba da diya ga kafirai saboda wasu dalilai da zamu ji sai ibn Abbas suka ambata a gaba ai ala qatilihi kafaratan shi wanda ya kisan shi zai biya wannan wato zai yantar da wannan ku yangan shine zai ba dangin sa ba sai ta zama to kafara ce tsakaninsa da ubangiji akan laifin da ya aikata wala diyata tusallamu ila ahlihi li harabatihim babu diyar da za a bayar da ita ga dangin wancan kafirin saboda ana yaki da su ba za a bayar ba kuma a karkashin wannan Abdullahi ibn Abbas da wasu cikin almajiransa musamman al-mufassirun na Hijaz as-Suddi da Mujahid da Ikrima sai suke ambata cewa fa in kana hadha al-maqtul rajulan mu'minan wa baqiya fi qawmihi wa hum kafara fala diyata fihi Abdullahi dan Abbas da waɗannan malamai cikin tabi'ai suka ce idan wanda aka kashe bisa kuskuren mumini ne amma kuma yana cikin danginsa kafirai wato bai hijira ba bai bar inda ƴan uwansa kafirai suke ba amma shi mumini ne yana addininsa kuma bai yi kauna ba yana nan yawan su cikin ƴan uwansa kafirai dangi kai danginsa kafirai sai wani mumini kuma daga wata ƙasar ta muminai sai ya kashe shi kisa kuma na kuskure to a nan wajen abin da yake kansa shi ma duk da cewa wancan mumini ne abin da yake kansa ƴantar da ku yanga ne kawai haka Abdullahi dan Abbas da waɗancan malamai suka ambata sun faɗi wannan ne saboda me suka ce saboda waɗansu dalilai dalili na farko awliya'ul maqtul kuffar ai diya ana bayar da ita ga waye wanda aka kashe ne shi ka ya mutu ai ga danginsa ne ko wadiyatun musallamatun ila man ila ahlihi to yanzu dangin nasa kafirai ne kuma dama shi bai bar cikin musulmi ba an bai bar cikin kafiran ba yana zaune cikin kafira za a dauki dukiya a kara musu ba za a karfafe su ba shi saka Abdullahi dan Abbas suka ambaci haka saboda wannan dalili wa dalili na biyu suka ce hurmatuhu qalila darajar da shi wancan musulmin da ya wanzu cikin kafirai yake da ita kaɗan ce alfarmar da yake da ita da darajar da yake duk da cewa shi musulmi ne amma ya musulunta ya ci gaba da zama a cikin kafirai bai yi ƙaura ba darajarsa tana da ƙaranci shi saka bai kai ƙimar da za a biya diya dan shi ba saboda bai kiyaye ba me yasa suke la'akari da ayar da Allah subhanahu wataala ya ambata wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajir wadanda suka yi imani amma suka ki yin hijira su bar inda kafirai suke ba ku da wata jibintan al'amarin su sam har sai lokacin da suka yi kauran ji Allah ta'ala amma in ba kaura suka yi ba su ba waliyan ku bane ku ba za ku jibinci lamarin su sai dai kawai wanda suke illal mustad'afuna kamar yadda Allah ta'ala ya istisna'i wanda suke masu rauni an hana su hijira kamar irin su Ayyash ibn Abi Rabi'a da Walid ibn al-Walid kamar ɗan Ibn Abbas da ya ambata da shi da gyato masa a wancan lokaci kafin a bar su hijira an kange su an hana su to sune kawai Allah ta'ala istisna'in su hukunci bin cha al'amarin shi yasa annabi ya ta musu addu'a al-mustada'afu to don haka wanda yake shi ma mumini ne amma ya ci gaba da zama a cikin ƴan uwansa kafirai to shi ma ko da an kashe shi bisa kuskure hukuncin diyarsa iri ɗaya ne da wanda aka kashe ana yaƙi da su ba za a biya diya ba sai dai kawai a ƴan takuyanga in ji Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukaki ya ce to yanzu wannan an faɗa nau'i nawa nau'i biyu mumini za a ƴan takuyanga za a biya diya kafirin da ake yaƙi da shi ƴan takuyanga ne ba diya sai kuma aka ɗan fara wannan bayani wanda su Ibn Abbas suka yi ijtihadinsa to sai ɓangare na uku da Allah ya ambata a cikin aya Allah ta'ala ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in kuma wanda kuka kashe din aka kashe bisa kuskure kafiri amma akwai alƙawari a tsakaninku da shi ma'ana tsaka ai a baya mun ambaci wanda yake da nau'o'in da yake da alƙawari tsakaninku ko akwai ahlul zimma akwai almu'ahad to in ya zan daga cikin irin waɗannan ne bainakum wa bainahum mithaqun tsakaninku da su akwai alƙawari ai ahadun akwai wani alƙawari ka ahlul zimma ko da kafirin amana da ke zaune a cikin daula ta musulmi ko mu'ahadi da ya samu jiwari na wani musulmi ya shigo daular musulmi domin yin kasuwanci sai wani ya kashe shi bisa kuskure to irin waɗannan fadiyatun musallamatun ila ahlihi shi ma sai an bada diya da za a ba mai iyalansa duk da cewa kafiran ne me yasa su suka zama to martabar su ta bambanta saboda waɗancan ana yaƙi da su su kuma waɗannan ba a yaƙi da su kafirin da ba a yaƙi da shi kafirin amana yana da martaba shi suka musulunci ya ce in an kashe shi ma sai an biya diyarsa kafirin amana da ke zaune a ƙarƙashin daular musulmi yana biyan jizya yana kare martaba ta musulmai ba a hada baki da shi don cutar musulmi baya kawo wa zagon ƙasa ko kutun wila cikin lamarinsu to yana da martaba kare masa daraja ake da mutunci in har musulmi ya kashe shi a bisa kuskure to sai an biya diya to kaga an ambata mana hukuncin nau'i uku na kisan kuskure a cikin wannan aya fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina wato abinda za a bayar su kuma diyyar ta su ba irin ɗaya ne da tawa ba da ta mumini ba ai ba za su yi daraja ɗaya ta mumini ba da can aka bada raƙuma 100 shi ya bayar 100 aka bada dinari 1000 shi ma ba dinari 1000 وهي نصف دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا إن بيهودي نكو كرستا أهل الذمة كافر أمانا كما تعبين دزاء باي ربن دي المؤمنين راقمين وجنا راقمين همسا وانكما دريد يا شين عبين دزاء باي ونصف عشر إذن إن كان مجوسيا إن كان مجوسيا to za a biya rabin ushra kaga shi bai fita ka kira ya kare ba abinda za a bada rabin ushra shi ne abinda za a bada wato za a kasa kashi goma sai a sake kasa rabi sai zama nawa a kashi goma za a kasa sai a ɗau kashi ɗaya sai a raba ba ka noma ne shi yasa baka san wannan lissafin ba ko ba ka bane imana yanzu idan zakkar da mana ba ushiru ya ushira ake ba ba zakkar rani ba rabin ushira to shi ne abinda za a bayar suna su kasan fraction dama musulunci ne kawo ai an karanta ayoyin gado a baya inda aka dinga kakkawa rabi kaza ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas musulunci ba za a ce maka ɗaya bisa ashirin ba sai a ce ma nisful ushir rabin ɗaya bisa goma a ce ma ɗaya bisa ashirin ne ba za a sai a ce rabin ɗaya bisa goma a shine sai a kawo fraction shi ne ba da basis na lissafi ya yi musulmi ne suka so makawa wannan ƙur'ani ne kuma ya kawo Allah ya shirar da mu to wannan shine diyya ta janibin haƙƙin ubangiji kuma yantar da bawa ko kuyanga to sai Allah ta'ala ce fa man lam yajid wanda bai sami kuyanga da zai yantar ba ai arwaqaba lam yajid arwaqaba bi an faqadaha ya rasa ta kamar yanzu in aka ce ka samu kuyanga ko bawa zaka samu zaka sha wahala wajen neman zaka sha wahala kafin ka samu to an rasa ko da da kudin saya wa ma yuhassidu hadhihi ko abin da zai samar da ita da shi akwai kuyangun gashi nan baje-baje amma ba kudin da za a saya abin ya same ka amma baka da kudin da zaka sayi kuyanga ka yantar ko bawa to shine aka fada option na biyu a kayan yantar da kuyangan nan ko bawa sai Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to mutum sai ya azamci wata biyu masu bibiyan juna malamai suka ambata idan ya fara azumin ya yi ta'ayinin watanni misali ya ce zai azumci al-muharram ko zai azumci al-muharram da safar matsala to daga lokacin da aka ce an ga al-muharram sai ya ɗau azumi sai kuma ya kwana 29 sai aka ce an ga safar sai ya ci gaba shi ma sai ya kwana 29 yanzu ya kwana nawa kenan ha 58 shikenan ya azumci wata biyu a jere saboda ya yi ta'ayinin wata amma in ba ta'ayinin wata ya ba da tsayayi sai ya fara misali kamar a ce yanzu ne ya da tsa sai ya fara to nan sai ya kai kwana 60 a lissafi fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wato akan wannan mas'ala mutane suna yawan yin tambaya kalla kaga wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan tsautsayi kaɗan ne waɗanda suke aminta su aiwatar kaga dai yanzu tukunna am akasari ma ya fi waki kalla ka ji wanda ya ce a biyadiya mafi yawancin dangi cewa suke cewa an yafe musamman idan abin ya zo babu ganganci sai ce an yafe kai ko akwai gangancin ma waɗansu in sun yi barazana daga baya sai ce sun yafe a jajja kunne don haka ba aljihunka bai ta uba iya abin da zaka ga yake samu wanda irin wani tsautsayi ya same shi ne wata biyu mutum ya azumce shi to nan din ma mutane sun dinga rabta fatawa kenan da yake wancan yanzu kisa na tsautsayi ya fi faruwa ga abin hawa ko mashin ko mota sai a ce a aina kauce ne ta nan wajen shi kuma sai ya zo ya buge ni ko kuma na yi kaza sai ya zo ya kaza ina ta yin horn ina kokarin waye wannan wallahi duk waɗansu shubuhat ne mutane suke kawo don su kauce ma abin da Allah ya ambata kawai ka yi tabri'atan lizimma don ka kubutar da nauyin da ke kanka mu sani fatawar mai fatawa ba ta canza hukuncin Allah wannan abin ya kamata mutane su fahimci wani abu ba yanzu misali idan mutum ya zo ya yi ta shirga zantuttuka ya yi kwana ta can ya yi kwana ta can akan matsalar aure ya saki matarsa saki na uku kasan nan ma wani fagen da ake wahalar da almajirai ke nan mutum ya saki matarsa na ɗaya na biyu na uku kuma ya rabta saki uku a waje ɗaya ya zo ya dinga rabta fatawa yana neman mai halatta masa to duk yadda zai yi ya ki faɗan gaskiya ya ce ai ga yadda ya ɓoɓɓoye gaskiya ya ɓoɓɓoye a gaskiya yi wallahi su ɓoɓɓoye actual yadda abin ya faru wajen suna so su yi arriving a ba su fatawar da ransu yake so a halatta musu matarsu ko kuma a ce musu babu azumi a kansu to duk yadda mutum yake gayar faɗan abu ba daidai ba shi kuma mai fatawa sai ya yi amfani da abin da aka gaya masa sai ya yi fatawa a kai shi kuma sai ya zauna a kai ya kauce ma asalin yadda hukunci yake to mai fatawa bai halatta masa ba ko mai fatawa ya kubuta ba shi da laifi a wajen Allah in dai ya yi a bisa ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe ni a mutane yace mutanen ku innakum takhtasimuna ilayya kukan kawo ƙara waje na wala alla ahadukum an yakuna alhana min akhi aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa ɗayan ku ya fi ɗayan zakin baki sai zo shirye zance ni kuma bisa abin da ya faɗa sai na ɗauki haƙƙi na ce shi ne mai haƙƙi alhali kuma zaƙin bakinsa ne ya sa aka fahimci haka to annabi ya ce ku sani duk wanda ya irin haka hannu ba shi wani bangare daga haƙƙin ɗan uwansa, to ya sani na yanka masa bangare na wuta ne, in ya so ya karɓa, in ya so ya bari. Annabi da kansa ya ce hukuncinsa shari'ar da ya yi, saboda an canja batu bai canja hukunci ba, hukunci yana nan a wajen Allah. Saboda wancan ya faɗi maganar ne ba yadda take ba. To don haka abinda mutane su kamata, in har Allah ya ji, Allah ya tsare kowa daga irin wannan musiba. Amma duk lokacin da irin wannan ya samu mutum, kawai ya dogara ga Allah ya aiwatar tabra'atan lil bimma, wannan shine abin da yafi kuwa aula insha Allah. To Allah ta'ala ce fa siyamu shahrayni mutatabi'ayn alayhi kafaratan wa lam yadhkur Allah ta'ala intiqala ila ta'ami kadhihar. Ana wajen Allah ta'ala bai bada dama na mutum ya ciro zuwa ga ciyarwa ba, kamar yadda aka ambata zihari, wallazina yuzahiruna min nisa'ihim, ko da Allah madaukaki ya ambata cewa za su fatahiru raqabatin min qabli an yatamassa faman lam yajid fa it'amu 60 miskina. To su wancan abatun zihari ne aka bada wancan dama, wanda bai sami dama a yantar da kuyanga ko kuma ya yi azumin wata biyu, in bai samu ba to sai cidda muskinai guda 60. A nan ba a ba da wannan option ɗin ba, azumin kawai aka ce mutum ne. Wannan yadkuru Allah ta'ala al-intiqala ila ta'abika bihar wa bihi akhadha malik, wannan kuma shine abin da Imam Malik ya tafi a mazhabinsa. Wa inda Shafi'i kaulani, Imam Shafi'i kuma ya ambaci kauli biyu, amma dai na Malik shine bi karfi ko arjahu, wal akhdhu bihi asahhu qawlayhi, shi kansa Imam Shafi'i din ma fatawa biyun da ya ambata a yi riko da wannan hukuncin shi ne ya fi inganta daga wajen Imam Shafi'i, da muwafaƙatihi lin nassi, saboda shi ya fi dacewa da nassi. Imam Shafi'i mutum ne mai saurin canjawa daga hukunci ya koma zuwa ga wanda ya fi shi, inda ya yi karo da hadisi. Shi yasa malamai usul suka ambata a cikin mazahib ɗin nan, musamman al-mazahib al-arba'a da suka fi shahara, babu mazhabin da za ka ga fatawoyi guda biyu suka yawaita kamar mazhabin Shafi'iyya. Imam Shafi'i yanzu zai bada fatawa, bayan wani lokaci sai ya karo da hadisi, sai ya bada wata fatawa da ta saba mana baya, ya ce to na tashi a wancan, kuma kaga wancan da yake ba Global Village bane, wanda suka fantsama suke wata nahiyar duniya da waccan fatawar farkon suke tafi, kuma ita za su rubuta littafa a kanta. Daga baya kuma sai a ga waccan fatawa da ta saba ma wannan. Dama an ce lokaci ya yi ko? Shi ne suka kashe wutar. Kuwa sadin ku to ai mun zo karshen ayo insha Allah. Allah subhanahu wataala yace taubatan min Allah, wannan din za a yi shi tuba ne daga Allah subhanahu wataala, masdar ne mansubun bi fi'li muqaddar wa kana Allahu aliman, Allah ta'ala ya kasance masani ne da khalqihi game da halittarsa hikima, kuma Allah madaukaki mai hikima ne fi ma dabbarahu lahu, cikin abinda Allah yake gudanar muku na hukunce hukunce. Nan za mu tsaya aya mu hukama kenan, haka mun dan takaita bayanan ne dan kar mu tsawwala. Akwai waɗansu bayanai masu tarin yawa da suka shafi wannan matsala, waɗanda in mutum yana neman ƙarin bayani to sai ya tafi zuwa ga littattafa na furu'a insha Allah, zai ga bayanai cikin mutawwalat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum.